sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
to jama'a assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo Duk da cewa an nuna fushi karara yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da shugabannin kasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G7 a duniya a taron su na shekara-shekara a Canada, an kuma nuna dattaku da furta kayawawan kalamai cikin harshe na diplomasiya a cewar majoyin da suka halarci taron. Shugaban Trump ya tsaya tsayin daka cewa lallai ana ƙwarar Amurka a hulɗar kasuwancinta da kasashen nahiyar Turai. Wata majiya da ta nemi da kada a bayyana sunanta ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin sun gabatar da hujjojinsu yayin da shi ma Trump ya bayyana nasa, kuma kamar yadda aka yi tsammani shugaban Trump bai miƙa wuya ba. Ba wai kuma hakan na nufin bai fahimci abin da suke nufi ba ne, sai dai don wasu dalilai na cikin gida a cewar majiyoyin. A wata ganawa da suka yi a baya tare da Trump, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yana da ƙwarin gwiwa akwai hanyar da za a sasanta wannan takaddama. Lauya na musamman da ke bincike shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016 a jiya Juma'a ya ƙara zafafa matsin lambar da yake nunawa akan tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba Trump, wato Paul Manafort. Robert Mueller ya ƙara fitar da wasu sabbin tuhume-tuhume ne akan Manafort da wani na hannun damansa mai alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da ake kira Konstantin Klimnik, inda yake zargin cewa sun yi yunkurin sauya tunanin wasu shaidu a wannan bincike. Sabbin tuhume-tuhumen sun hada da kokarin hada kai domin a haifar da cikas ga shari'ar. Ana kuma zargin Manafort da Klimnik mai shekaru 48 da laifin sauya tunanin wasu shaidu biyu da ba a bayyana sunayensu ba da nufin a jinkirta ko kuma a kaucewa lokacin da za su ba da bahasunsu. A cewar bayanan da suke tuhumar Manafort, sun gana da shaidun ne a tsakanin watannin Fabrairu da Afrilu. Shi dai Manafort ya musanta wannan sabon zargi da ake masa. Shugaban Amurka har ila yau Donald Trump ya kare shirye-shiryen da yake yi game da taron kolin da zai yi da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya faɗa mani ma labarai cewa ya kwashe ɗaukacin rayuwarsa yana shiryawa wannan taron, gama ne ya kama hanyarsa ta zuwa taron ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da ke wakana a Quebec. Trump ya ce zai tafi da akwatunan takardu 15 waɗanda zai yi nazarin su gabanin taron da za su yi da Kim a Singapore a ranar 12 ga wannan watan. Gwamnatin ta Trump dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya a yankin tekun Koriya, buƙatar da sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Koriya ta Arewa ta amince da ita.
He has indicated to me personally that he is prepared to denuclearize.
Ya ce ya faɗa mun ido da ido cewa a shirye yake ya yi watsi da makamansa na nukiliya. Ya kuma faɗa mun cewa irin wannan salon tunkara al'amura ba zai yi aiki a wannan zamanin ba. Ita dai ƙasar Koriya ta Arewa tana sa ran za a ɗage mata takunkumin da aka ƙaba mata na karya tattalin arziki idan har ta yi watsi da makaman nata na nukiliya. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague sun wanke tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo Jean-Pierre Bemba daga laifukan yaƙi da aka sami dakarunsa da laifin aikatawa a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. A jiya Juma'a kotun ɗaukar ƙara ta wanke hukuncin shekaru 18 da aka yanke wa Bemba a shari'ar da alƙali Christine Van Den ta jagoranta, inda ta ce babu yadda za a kama shi Bemba da laifin da dakarunsa suka aikata a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Wannan sabon babi da shari'ar ta buɗe babban koma baya ne ga masu shigar da ƙara a kotun ta hukunta manyan laifuka ta ICC, waɗanda suka jajirce cewa za a iya kama komanda kan laifukan da dakarunsa suka aikata saboda ya gaza hana su ko kuma ya hukunta su dalilin laifukan da suka aikata ɗin. Har ila yau wannan sabon hukunci ka iya shafar sauran shari'o'in da ake yi na ƙoƙarin gurfanar da komandoji da dakarunsu suka aikata laifukan yaƙi. A baya an samu Bemba da laifin aikata laifukan yaki da suka hada da kisa da fyaɗe da karansa suka aikata a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a tsakanin shekarun 2002 da kuma 2003. Fitaccen masanin girke-girke wanda ya shahara wajen yin tsokaci kan ɗanɗanon abinci a duniya, Anthony Bourdain, ya rasu yana mai shekaru 61. Abokin Bourdain, Eric Ripert, ne ya tsinci gawarsa a ɗakin otel ɗinsa da safiyar jiya Juma a Faransa, inda suka je aiki kan wani shiri da za a watsa a kafar talabijin ta CNN, a shirin da ake wa lakabi da Parts Unknown a Turance. A cewar gidan talabijin na CNN, Bourdain ya kashe kansa ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. Karamin sani kukumi ne.
Cututtukan da suke hana yara tafiya, polio ne, ai riga kafin su a kyauta ne, ba za ka ba a dafa bodai ba. Shin inna shegen ciwo ne, yau ga riga kafin kawo. Sunanka Allah sarki taimake ni magagina
lafiya da harin kowa
Allah ka bani iko ga zan yi ma yara na
garga ka bi an kawo
wa garga ka fice zan yi ta taimakan mahalici na
lafiya da harin kowa
wakata yara kanana zan yi taimaka ni magagina
Toma dalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bagaji da sauran masu sauraro, barkamu da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan cutar amon sanin jini da kuma yanayin da take samun bil'adama. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan mahimmancin rigakafin yau da kullum da sauran rigakafin da ake yi wa yara ƙanana. Rahoton mu na uku zai yi magana akan ziyartar asibiti ga mata yayin goyon ciki da kuma bayan haihuwa. Su kuwa rahotannin mu na hudu da na biyar za su yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, da kuma kokarin da gwamnatin jihar Kano ke yi wajen dakile kamuwa da cutar, wanda masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa sauro ke kawo ta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Bara in sauka a Borno nan ma in kira din suna jina.
Lafiya da harin kowa.
Ne barin mu na Borno na yi kira gare ku kuna jina. Kafin cutar shan inna ku zo ba da saba.
Lafiya da harin kowa.
Numfashi polio wani ciwo ne da bai san tsoro ba.
Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne, an riga kafin su a kyauta ne, ba za ka ba da gwabo ɗaya ba. Shan inna shegen ciwo ne, yau ga riga kafi an kawo.
Kafin
cutar amon sanin jini cuta ce da likitoci da kuma sauran masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa gadon ta ake. Shin ko yaya cutar take samun bil'adama? Shu'aib Mani na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
A madadin haka ne gidan rediyon Amurka ya ji ta bakin ƙwararren likita da kuma Aminu Ƙarasau wato ko mai cutar amsa na jini ko emasi.
Cuta ce wadda ake samu mafi yawa wajen babbakun mutane. Ba shakka ya gado ta ne ga mahaihinsa ko ga uwa ko ga uba ko ga duka biyu gaba ɗaya. Abun yana nan cikin ƙwayar halitta ta gado. In aka samu guda ya bada nan ne take da dandama dama. Amma in aka gada ga uwa kuma aka gado ga uba nan ne take da tsanani.
Doktor, me ke kawo ta wannan cuta?
Cikin ƙwayoyinmu na halitta abin da ake kira musamman dai wannan globule rouge da horanshi ko emasi masu kai abinci wajen ƙwayoyinmu na halitta su ne ke ɗauka iska suna kai ma ƙwayoyinmu na halitta to rashin wannan tsari mai inganci shike sa lokacin da wannan ƙwayoyin halitta suka haɗu da iska sai su lalace sai su lankwashe abun a same su kaman balo su dinga gudu a cikin hayoyinmu na jini yanda ya kamata a'a in suka gamu da wannan iska sai su koma kaman dan shinkafa to wannan shufwa ta kamar dan shinkafa ko ta kamar cokali shike sa sai su tushe muna hanyoyin mu na jini kenan jini ba zai samu yana gudana ba yanda ya kamata
kenan doktor akwai illoli gare ta
illa ta farko shine duk wanda ke fama da emasi zai ji cewa jikin shi yana ciwo bayan wannan kuma wannan dunkulewa da suke yi sukan sa wannan ƙwayoyin jini su lalace ba shakka mutum zai samu karamci na jini kuma infection wadda tana iya zuwa ne su ta kai haga kashin mutum wanda ke sa wani kace dole sai an yi tiyata an karkare wannan kashi da ya lalace indai ana son wannan infection ta warke
tana kisa ko doktor
ba shakka emasi tana iya ta kisa saboda an yi zancen karamci na jini indai ya tsananta indai ba dauki matakai nan matake zuciya za ta karba idan zuciya ta karba ta lalace mun abin ya zo da kare kwana tana iya ta kai mutum ga halaka
fadakura guda ce in ji rikitoci zuwa mutane ko mun ke kuma hali ma'aurata su aiwatar da bincike na kokop kamar a aure domin gujewa ita wannan cuta ta amsa na jini
kullun ne za a yi aure ya zamana an yi bincike na jini a tabbace cikin ma'aurata wane ne ke dauke da ita misali namiji ana cewa kada ya je ya auro wanda ke da ita saboda in ya auro mai ita nan ne abin yake tsananta sun sai su samu da wanda zai gadowa wajen uwa kuma ya gado wajen uba amma in wajen mahaifi guda ne aka gado ta nan ne take da sauki ga dama wanda ke da wadda ta tsananta gaskiya da wuya ma ya samu shekara 15 a rayi
kana hanzu likitoci ba su da wani magani ba na rage radadin ita wannan cuta
ba shakka akwai magani wanda ake na rage radadin ta duk wanda ya tashi da wannan crisis ta emasi akwai magungunan wanda yake ungwani da su in ya ga yayi haka ba tai ba to lokaci ne ne ya nuhi likita to akwai dubaru wadanda ake ungwani da su dan a rage mutum wannan radadin ciwo da yake ji
Dr. Mana Amani kenan Sha'i Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
kungiyar mata yan jarida a jihar Bauchi ta kai ziyara asibitoci domin jaddadawa iyaye mata muhimmancin karbawa ƴaƴansu rigakafin yau da kullum da ma sauran rigakafin da ake yi domin kare lafiyar ƴaƴan nasu Amina Abdullahi Girbo ta kasance da kungiyar yayin da suke yin zagayen nasu
kungiyar matan ƴan jaridu na watch suka ziyarci asibitin bayan fada inda suka tarar da mai kula da sashin lafiyar yara Al-Mustafa Abubakar Umar yake jawabi wa mata
kwata-kwata abin da ake so yaro ya samu daga aihuwa zuwa har ya gama rigakafin sa zuwa asibiti so biyar ne indai uwa bata kuskurewa kawo shi ba tana ma'ana tana kawo shi akan lokaci kenan zuwa na farko kamar yadda ga muku bayan an yi BCG da na kariya daga cutar shan inna da na ciwon hanta to bayan wannan akan ce a dawo bayan sati 6 ne bayan aka yi na sati 6 na akwai abin da muke kira Hausa suke ce wai daga fata ko kuma alluran wata-wata to yanzu shi wannan din an hada shi allurai guda 5 ne a waje daya to za a ana yin sa a lokaci daya ne amma ana zuwa sau uku ne za a zo sau uku bayan wata-wata kowane wata za a zo ma'ana kowane sati hudu za a dawo da yaro ana masa daga nan kuma sai yaro ya cika wata tara bayan yaro ya cika wata tara za a dawo da shi za a masa rigakafin ciwon shawara wato wanda muke kiransa yellow fever sannan kuma za a mishi na shattuwa wanda ake kiransa measles to bayan an yi wannan sannan kuma za a diga mishi sinadarin vitamin A wanda shi wannan yana karawa yaro kariya ne yana bashi garkuwa kuma yana kara karfin ido so wa'innan shine muke so a takaice yaro indai an fara in muka yi lissafin an fara wa yaro daga aihuwa zuwa wata tara an gama wannan kuma zuwa abin da zai kawo ki asibiti sau biyar ne wato 5 visit ne ake zuwa. Kin taimaki yaron ki ba za a ƙara masa wani abu ba sai kuma lokacin da wani rigakafin ya ƙara tasowa. Kuma muna so bayan an gama wa yaro a rigakafinsa muna so a adana masa a takardar rigakafinsa. Saboda nan gaba komai canzawa yake, nan gaba makaranta ma ba za a ɗauki yaro ba sai yana da shaidan cewa ya gama karɓar rigakafinsa duka. Wannan rigakafin da muka lissafa su yanzu. Bayan wannan kuma akwai certificate da ake karɓa na aihuwa. Shi kan tirin da aka zo da iya zuwa can wajen aje a karɓa, muna da wajen da muke bada certificate din anan, kuma shi din certificate din shi ma kyauta ne.
Al-Mustapha Abubakar Umar kenan, mai kula da fannin inganta lafiyar yara. Bayan gama jawabin sai jami'a a kungiyar yan jaridu mata ta ƙasa Hajiya Halima Ibrahim Dimis.
To kamar da masu magana guda biyu suka faɗi, ita wannan ta yi magana akan sa yaran ma a makaranta, ita ta fari ta yi muku magana akan rigakafi. Kamar kullun rigakafi ya fi magani. Ina so in tambayi matan nan da suke wannan wuri, duk lokacin da mata ta haihu akan ce me Allah raya, ko ba haka ba? Kuma duk lokacin da yaro ba lafiya akan ce Allah sarki, ko ba haka ba? To aka ce tashi in taimaki ka tashi ka taimaki kanka, ko ba haka ba? Waɗannan rigakafin akwai hasashe da yawa akan su, amma duk an bi su an duba an tabbatar da cewa ba sa illa ma yaya, sai dai rashin sa shike kawo illa ma yara. Yanzu akwai mata da suka haihu da yawa anan, ke kanki uwa zaki samu lafiyar jikinki idan yaron ki yana da lafiya. In ya hana ki barci, ga wahalan haihuwa, ga rashin barci, ai abin zai yawa. Kuma kun san zancen nan na shan inna, kun san ba ƙarya bane ko? Kun san kyanda ba ƙarya bane ko? Tarin tungu-tungu ba ƙarya bane ko? Ko ba haka ba, tarin fuka ba ƙarya bane ko? To in dai kuwa akwai rigakafin shi da wannan ciwo da ake yin shi, wato kamar shawara da ake faɗa, kun san ba ƙarya yana kisa haihatan ko? To idan kuwa akwai rigakafin shi, ai ya kamata mu yi ko?
Hajiya Halima Ibrahim Dimis kenan, jami'a a kungiyar yan jaridu mata ta ƙasa reshen jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A lokacin goyon ciki da kuma bayan haihuwa, duka lokaci ne da ake da buƙatar mata su kasance masu ziyartar asibiti domin duba lafiyarsu da na jariransu. Wakilinmu na jihar Neja, Mustapha Nasir Batsari, ya shaida mana cewa jami'an kiwon lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mata muhimmancin ziyartar asibiti.
Jami'an kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Najeriya na ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin goyon ciki da ma lokacin haihuwar. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahayana Uzo, ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda ake samun wannan matsala a wannan lokacin. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani,
wannan kuma babban abu ne wanda yake kowa yanzu yana damuwa, da yake an lura cewa matanmu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da sauran ƙasashen duniya. Kuma wannan abin da ka faɗa ɗin shi yasa ba a samun taimako daga asibitoci a lokacin haihuwa. Matanmu suna da wayansu suna da nisa daga wurin gunda asibiti yake, wayansu su kuma koda za su iya zuwa ba su san wannan dole ne a yi ba saboda sun saba haihuwa ba wani abin da ya faru. To amma abu ya kan faru wani lokaci sai haihuwan ya rikice, a lokacin nan ne sai ga mata nan da nan sai su mutu, ko kuma yaran da za a haifa sai su mutu, ko kuma mata da yaran da aka haifa sai ga duk an mutu. Kuma bai kamata wannan ya dinga faruwa yanzu a wanga zamanin ba, saboda muna da yanda wanda aka yi koyar musu yanda za su iya lura su tabbata idan aka ga rikicin ya fara faruwa lokacin haihuwa, za su iya sanin ga wanga abin ya fara faruwa na maza-maza a je asibiti. To irin zuwa awo din nan, inda matanmu suna zuwa awo ana lura da su, wani lokaci sai ga iya nan din za a iya ganewa cewa wanga cikin yana da matsala. Kuma za a iya ba su bayani a lokacin abinda za su iya gani su san lalle matsala na faruwa. To kaga idan ba su zuwa awo din nan, kaga ba su samun wannan.
A 'yan kwanakin nan dai ana samun rahotannin ƙara samun mutuwar mata a sanadiyar haihuwar a nan jihar Niger. Dr. Yahayana Uzu ya yi ƙarin haske akan dalilin samun hakan.
Rashin kula da mata kwana 40 har da randa ta haihu har zuwa kwana 41 haka, duk lokacin nan muna ɗaukan shi na wurin haihuwa ne. To shi yasa lokacin awo din nan ana zuwa ana sanin abubuwan da kamata yayu ranan haihuwa muna so a haihu a asibitin mu saboda mu kula mu tabbata komai yana tafiya daidai in wani abu na abin da zamu iya gani sannan bayan an sallame su sun koma har kwana 41 da bayan an haihu din akwai abubuwan da za a dinga kula da shi da zamu gaggaya musu su dinga kula da an gani nan da nan a saki dawowa kaga in aka yi wa'annan abubuwan bayan sai ga mutuwar mata wurin haihuwa dai na wurin haihuwa ba abu ne da za a dinga ma magana kan shi ba kuma rikicin wurin haihuwa na iya tasowa kowane lokaci in da ma ka bi wa'annan kaidodin na kula kafin haihu da bayan haihu da lokacin haihuwa kaga shikenan za a rage wa'annan mutuwar mata ba shakka mutuwar matan mu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da koma nan in gane ba su da wannan matsalan kamar yanda muke da shi
babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya Na Uzo kenan Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
shigowar damina lokaci ne dake kare yawancin sauro wanda suke kawo cutar malaria Halimatu Abdullahi ta kasance da Dr. Umar Barangu director kula da lafiyan jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa inda ya bayar da shawarwari game da yanda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar ta malaria
ita dai wannan cuta ta zazzabin cizon sauro kowa ya san ba karaman illa bace a cikin kasa gaba daya kuma musamman a nan Jigawa da yake muna da wurare masu kwari inda yake taruwa da sauransu saboda haka damuna ta shigo kuma lokaci ne wanda za a samu wurare da yawa ruwa yana taruwa wanda baya tafiya kuma wannan yana bawa sauro wurin zama ya haifa kuma ta yi wa mutane illa shawara da muke ba wa mutane a kula da tsaftar muhalli yanda a gidaje za a dan bubuɗe hanyoyin ruwa da ruwa zai rika fita kuma a yi masa hanya da zai fita ba tare da ya je ya tare a cikin gida ya sama wa sauro wurin zama ba kamar yadda muka sani a jihar Jigawa muna raba gidan sauro kuma gidan sauron nan ana amfani da shi amma tunda yanayi ne na zafi wasu za su ga cewa shiga gidan sauron nan ba daɗi da zafi da sauransu to amma gware wannan zafin a cikin gidan sauro da ka bari sauro ya cije ka ya sama kuma cuta wadda za ka zo kai ta fama saboda haka muna ba mutane shawara wayanda suke da gidan sauro su ci gaba da amfani da shi kuma ga wayanda ma ba su da shi ina yi musu albishir cewa a wannan shekarar insha Allah muna nan muna shirye-shirye za mu sake raba gidan sauro a gidaje lokacin bai karaso ba amma muna nan muna cikin shirye-shirye na wannan saboda haka duk wanda yake da shi kuma wanda ba shi da shi nan gaba za a bashi muna fata za a yi amfani da wannan gidan sauro domin a samu kariya daga zazzabin cizon sauro
Dr. Umar Balangu kenan Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
A jihar Kano ma an dauki matakai ne domin dakile cutar ta malaria mai cutar da mata yara maza da kuma mata inji wakilin mu Muhammad Salisu Rabiu
Dr. Bashir Muhammad Lawan shine babban jami'i a bangaren yaki da cutar ta zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya bayyana irin hobasan da suke na shawo kan yawaitar mutanen da cutar kan kama a duk shekara
a Kano state ana yin abubuwa da dama domin ganin an yaki wannan shuma cuta ta zazzabin cizon sauro kama da hanyar kariya sannan kuma in har an samu cutar yadda za a yi a bada magani sannan kuma yadda za a yi alkinta lafiyar al'umma gabaki daya Kano akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi ya fara daga samar da kayayyakin aiki kayayyakin ayyukan nan da suka danganci wannan gudanar da aiki na kakkabe wannan cuta wanda ya hada da na'urori da ake gwajin wannan cuta da kuma gidan sauro mai magani da ake bayarwa don kariya sannan kuma da magunguna wajen kala 11 zance wanda ake bayarwa kuma ana duba ga cewa yara kanana da mata masu juna biyu wannan cuta ta fi ta'azzara su an yi duba akan wannan shima sannan kuma a bangare guda akwai maganar tsaftar muhalli wanda wannan kuma wani abu ne wanda lalle gwamnati ta tashi tsaye haikan a kansa kuma akwai haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya da ma'aikatar kyautata da kuma tattalin muhalli wato Ministry of Environment kenan suna hada ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da cewa an tsabtace muhalli. In zamu iya tunawa, akwai maganan nan ta loko kalkal karkara salamu alaikum, wanda ake bawa mutane karsashin cewa lalle lalle su kula da muhallinsu, tabbatar an yashe kwatoci, a tabbatar cewa duk wani waje da yake jeji-jeji an yi kawar da wannan, an samar da waje mai tsafta daga abin da ya shafi muhalli gabaki daya da abin da ya shafi wajen gangamin mutane, kama daga kasuwa ta soshi, sannan masallatai da sauran wurare kamar gidajen biki, gida na suna da sauran dai inda mutane suke haduwa, sannan kuma a gidajen madaddaikunmu a tabbatar da tsaftar gidaje. A gidajen ma kama da wajen da muke dafa abincinmu da kuma inda muke abin nan kamar bayan gida da sauransu, sannan a dakunanmu, sannan kayayyakin jikinmu da zamu sa, da kuma tsaftar kanmu da kanmu din ma, shi ma wani abu ne wanda yake da matukar tasiri wajen kariya ga wannan cuta a bangare ɗaya kenan. A ɗaya bangaren kuma wajen amfani da gidan sauro mai magani, za ka ga cewa shi wannan gidan sauro mai magani an alkinta shi, an yi shi ne yadda yake da tasiri saboda sinadarin da yake jikinsa zai kai wajen shekara 4 ko 5 ana amfani da shi. Sannan yana da aiki guda biyu: na farko ya kashe sauran, na biyu ya kore sauran daga kusan tokama, har ma ya kai ga cewa zai iya samun dama ya cije ka. To kaga a waje an gyara muhalli yadda ma sauran ba zai samu inda zai yaduwa, sannan kuma a ciki kai amfani da gidan sauro mai magani yadda ba zai kai gare ka ba.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga Kanan Dabo, Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.